بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم جاء سيدة أدوار القوة أتكلم وأنا قرأت لك مسؤول بركة أتكلم وأنا درسينا أقدري أو أنا دري والمشيني درم biyu ga watan safar shekara ta 1440 wanda ya daidai da 11 ga watan Oktoba shekara ta 2018 muna ba da hakuri mun haɗe da gosulo a hanya ya sa ba mu zuwa kan lokaci ba a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria muna nan muna ci gaba a cikin muqaddimar Sheikh Abdurrahman Al-Akhtari ko zamu tashi daidai ka zo rana ita ah ka zo ma in ka zo kuma to ka samu rafkani ma nana mu tashi والأكل في الشفاعة أو في الدين ربما الأمر كنا والأكل في الشفاعة أو في الدين والإنسان سنقوم بحالتها متنية لنجتي في الشفاعة بايا حالتها متنية زمن طويلة تشيدة تشيدو abinda ake nufi da ci da ceto nan za mu tashi ko yu akul amwalin nas bil batil ba diga yu tayi nas wa mun yi sirana yace kai ma rana yace ba ku zo kana tuna sannan muka yi magana akan adam kai wa yaji wani abu ko kishin shi ka tuna da kuma yan sanda da ake dan ba su naira 20 naira 30 duk kan wannan ne muka yi magana ka tuna mallam Abbas yawa muka yi hadiya sosai ba na'am wal aklu bi shafa'ati in dai mun tsaya mun tashi ne bayan mu aklu amwalin nas bi gharibi bi nafsi ba daga shi sai wal aklu bi shafa'ati ba yawa to ina ganin za mu tashi abinda yake nufi da wal aklu bi shafa'ati shine ya zamanto mutum yana ci da ceto abinda ake nufi da ci da ceto shine ka yi wa mutum hanyar wani abu ko ka taimaka mai ya samu wani abu sai ya ba ka wannan shine ma'anar wal aklu bi shafa'a kamar yanzu kana neman jami'a sai ka samu wani lecturer sai ka dan bashi 1000 ko 2000 kace ga wannan a sakaci ina neman admission a faculty of science misali ko kuma bayan ya neman makan ya nemi wani abu ko kai ka bashi ko ya nema wannan shi ake kira wal aklu bi shafa'a saboda da haka haramun ne idan kai wa mutum hanya ya samu wani abu ya baka wani abu saboda wannan hanya da ka masa shi ake kira wal aklu bi shafa'a saboda haka shi ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtu tujaw wa yaqbilillahu ala lisani nabiyhi ma sha ishtu tujaw ku yi ceto mana ku yi shafa'a tujaw za ku samu lada saboda haka duk mutumin da ya zamanto yayi zai samu lada mai yawa wannan shine dalilin da yasa ba a san mutum ya zamanto ya anshi wani abu akai saboda haka dai a takaice wannan yana daga cikin abubuwa masu hadarin gaske wanda kuma da yawa ana fadawa ciki za ka ga mutum yana da wani mukami babba a ma'aikata dan haka idan wasu suna neman aiki sai ya zo sai ya ce zai nema musu aiki amma da sharadin cewa za su dan bashi wani wannan haramun au biddin sanan haramun ne mutum ya dinga cin ya dinga ci da addini me yake nufi da ci da addini shine ya zamanto mutum ya nuna wata sifa tana gata sai ya zamanto sai a bashi kuɗi ta hanyar wannan shine ma'ana al-aklu bi-ti. Za ka ga da yawa malamai da yawa da ɗaliban ilimi suna faɗawa cikin wannan an amince mai a tara mai kuɗin masallaci ya ci ko kuma a bashi kuɗi ya raba wa mutane ya ci duk haka suna faruwa. Duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ilimi na addini yana buƙatar abubuwa guda biyu, amma ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci, yana buƙatar ya zamanto yana da sana'a, saboda wannan sana'ar ita ce za ta sa mutane su daraja shi kuma ya zamanto baya hange-hange. Shi yasa kaga Annabi Shu'aib abin da yake cewa a cikin suratul Hud, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana, yace ba fa gani Allah ni ma ya bani wani abu na arziki, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, ba ina so ana kuda da ina tawaye mudu ni ma na je na aikata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa ma min nabiyyin illa wa qadra al-ghanam hatta ana kuntu ar'aha ala qararika li ahli makkah, yace ba wani annabi a ce sai yayi kiwon dabbobi, yace hatta ni kaina na kasance ina yin kiwon dabbobi saboda dan abin da mutanen makkah suke bani, shine ma'ana ala qararika li ahli makkah. Haka malamai manya za ka kowa da sana'a shi irin su suyuɗi, idan kuka karanta tarihin su za ku ga garden library yake, wannan yana daga cikin sirrarukan da suka sa ya rubuta littattafai manya, saboda garden da yake yi na library ya sa ya samu littattafai da yawa wanda ba wanda ya same su, irin su Nawawi kamar yadda aka ce yana jiran shago, irin su in ka gangaro ƙarshe-ƙarshen nan za ka samu irin su Albani wanda yake sa hadisai, an ce mai gyaran agogo ne, wasu ma malaman suna cewa kamar yadda ya faɗa da kanshi yakan ware duk talata baya tsayawa ya rubutu, kawai gyaran agogo yake yi domin ya zamanto ya samu abin da zai zamanto cewa ya riƙe kanshi. Abu na biyu wanda shine yafi muhimmanci, wanda malami da ɗaliban ilimi musamman na addini suke buƙata, shine wadatar zuci. Malami yana buƙatar ya zama yana da wadatar zuci, yana yadda da gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shanqiti wanda ya rasu a shekara ta 1393 yake cewa na zo da wata taska daga biladin Shanqit, Mauritania kenan, yace da kyar ka samu wanda yake da wannan taska shine wadatar zuci. In ka karanta tarihin malamai magabata na baya za ka ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da wadatar zuci, wanda kuma wannan yana daga cikin abin da ya jawo suke da daraja da kima a wajen a manya-manyan mutane da kuma manya-manyan shugabanni. Haruna Rashid ɗaya daga cikin halifofin Abbasiya ya yi mulkin su daga shekara ta 170 bayan hijira zuwa shekara ta 193. Akwai lokacin da ya haji, da ya gama aikin haji sai ya ce a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi. Duk malamin da ya je wajen shi in ya mai wa'azi sai ya ɗan jaka kuɗi sai ya bashi. Haka har ya je wajen Fudail bin Iyad. Yace da Fudail bin Iyad ya mai wa'azi, Fudail bin Iyad ya mai wa'azi na miratsa jiki. Daga cikin abin da Fudail bin Iyad ya ce masa shine, ya ce masa ka dinga tuna waɗanda kake mulka ɗayan abu uku ne, akwai wanda ya girme ka, akwai wanda ka girma, akwai kuma wanda yake daidai da kai. Wanda ka girme shi to kamar yadda shi ɗanka, wanda kuke daidai da shi kamar yadda shi ɗan uwanka, wanda kuma ya girme ka shi kuma kamar yadda shi kamar babanka. da haka ka girmama babanka, ka kimanta dan uwanka, ka kuma ji tausayin danka. Sannan kuma yace masa ka azinci duniya, wal yakul iftarak indal maut, ba za ka yi buɗe baki ba sai lokacin mutuwa. Ala kulli hal, bayan ya gama masa wa'azi sai yake cewa da shi ana bin ka bashi, shi Haruna Rashid a matsayin shi na halifa na duniyar musulmai duka, ya baka ce shugaban ƙasa, har irin kyautan ma da suke yi ba sun ninnin karin yadda kyautar da ake. Tunda za ka ga mutum ya zo ya yi waka an bashi misali dirhami 30,000, misali kaga dirhami 30,000 kana kiran yanzu misali wajen miliyan 130 haka, ko miliyan 140 haka, kaga da wahala a samu gwamna ko shugaban ƙasa wanda za ka ji karira mai waka ya baka miliyan 100 tashi da. Ala kulli hal, sai ya ce bashin da ake bi na shi ne bashin da na karɓo a wajen Allah, idan za ka iya biya na farallai da sunnoni su ne bashin da ake bi na. Saboda haka ya shiga gida ya dinga rusa kuka. Matar shi ta ce, baiwar shi ta ce, da za ka anshi wannan kuɗin to da ya zamanto cewa ya sun taimaka mana, ya ta kuka ya ta kuka, da kanta ta fito ta ce masa ka cutar da bawan Allah nan, ya kamata ka tafi. Ala kulli hal, haka kamar yadda malamin Muhammadu Muktar Shakidi yake gaya mana, Aqa bin Abi Rabah wata rana suka haɗu da Sulaiman bin Abdul Malik, da suka haɗu da shi sai yake cewa da sai Sulaiman bin Abdul Malik yake cewa da Aqa bin Abi Rabah ya tambaye shi duk abin da yake so. Sai Aqa bin Abi Rabah yake cewa da shi zai shiga ne dawaki, saboda haka sai dai ko ya jira ya fito, sai ya zauna ya jira shi. Da ya fito sai ya sake maimaita masa cewa yana so ya faɗi duk abin da yake so a mai. Sai ya faɗi wata jumla wacce a lokuta da yawa idan na tuna wannan jumlar nakan ji kamar ni hawaye. Sai ya ce masa, har na shiga Ka'aba na fito ban roƙi Allah komai na duniya ba, saboda haka ba zan iya roƙon ka wani abu na duniya ba. Kaga damu ne yanzu, ko da irin tsotsin banje da ba musulmai ba, ya ce duk abin da kake so ka faɗa, ba maki wani ya roƙi miliyan 50 haka ko 100 ta yadda zai daɗe dai yana ci. To amma su kun ga yadda suke yi. Haka kuma ya taɓa faruwa da Salim bin Abdullahi bin Abdul Malik, shi kuma shi ma suka haɗu da Hisham bin Abdul Malik a masallaci. Salim bin Abdullahi bin Umar na kisuwanci suka haɗu da Hisham bin Abdul Malik a masallaci, sai ya faɗa masa irin wannan, ya roƙi abin da yake so. Sai ya ce mai, sai ana jin kunyar na roƙi wanda ba Allah ba a masallaci. Saboda haka sai ya fito waje ya jira shi. Da ya kammala abubuwansa a masallaci sai ya fito, sai yake tambaye shi, ya sake maimaita mai. Sai shi ma ya gaya mai irin magana Aqa bin Abi Rabah, ya ce masa shi a masallaci ma bai roƙi Allah komai na duniya. Saboda haka tunda dai ya san duniyar ta Allah ce, bai roƙe shi ba, to ya zai aro ya roƙi ɗan adam miskin. Ala kulli hal, wannan yana daga cikin dalilan da ya sa mutuncin malamai magabata ya bambanta da mutuncin malamai na yanzu. A da can suna cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al-umara wa sharrul umara man la yadkhulu ala al-ulama, mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna ko shugabanni ko gwamnoni, mafi sharrin sarakuna kuma shine wanda baya zuwa wajen malamai. Amma ga ko shekaran jiya na ga wasu malamai sun je wajen shugaban ƙasa. To a da ba a haka, sai dai shi ya zo. Wani daga cikin malamai magabata yana cewa sarkin garinmu yana yawan neman ya gani, ya ce amma su ɗaya nake ba shi dama ya gani a shekara. To amma yanzu gwamna zai iya cewa a zo ƙarfe 2 zai haɗu da wasu malaman, ko shi da ya kai ba wanda zai tashi. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ilimi ba a daraja shi yanzu kamar yadda ake daraja shi da. Tare da cewa kuma da yawa wasu malaman wasu gwamnonin da shugabannin sun jaraba su sun ga wallansu. Akwai wani da yake bani labari, ku yi haƙuri da karatun namu, za ku ji kowa ana iya taɓa, saboda karatu ne wanda ake yi don amfanin al'umma gaba ɗaya. So duk gabar da muka zo, duk wanda ya kama za mu bayani a kan shi, kuma a yi mana kyakkyawan zato. Akwai wani da yake ban labari, kusan a gabansa abin ya faru. Wani gwamna ya zamanto cewa wata mace mai marayu ta je wajen shi, tana neman ya taimaka mata, tana da marayu ba ya fi zaki. Don haka sai ya ce mata, ba matsala, ki dawo lokaci kaza wajen malam wani. Wanda aka yi abin a tare da shi, yana tare da gwamnan, shi ne yake bani labari lokacin muna Madina. Sai ya ce, ki dawo wajen malam wani. Shi kenan ya ɗau miliyan biyu ya ba malam. Duk lokacin da ta zo, sai ya ce mata, wallahi kin san matsalar mutanen asida alkawari. Duk sanda ta zo sai ya ce, wallahi mutanen ba su da alkawari. Rannan kawai sai aka ba ta shawara, aka ce, tunda haka ne kawai ki je ki zauna a daidai kofar inda yake wucewa, inda gwamna yake wucewa. Ta je ta zauna, gwamna yana ganin ta, ya ce, wannan kwace ce? Aka ce, ai wannan a wance ce wacce ta zo neman taimakon nan wajenka. Sai abin ya ba shi tsoro, sai ya ce ta shigo mota. Tana shigo mota da aka je ofis, sai ya kira malamin. Sai malamin ya zo yana karkarwa da ya ganta, sai ya ce, kuɗin suna akawun, bar a je a ɗauko a bata. Kaga yanzu duk iya kyakkyawan zaton da za ka mai, duk iya abin da aka ce a yi wa musulmi kyakkyawan zato, to abubuwa biyu ne za ka mai zato. Idan ka mai kyakkyawan zato na ƙarshe, shi ne ka ce ya sa kuɗin a banki, sai dai an samu intarest sannan ya bata. Wannan shi ne ƙarshen kyakkyawan zaton da za ka mai. Idan kuma ka mai kyakkyawan zato na biyu, wanda shi ne a ƙarabuwa, shi ne ya yi ya cinye kuɗin. Akwai wani shi ma cikin gwamnonin Arewa, shi ma da wani talaka an mai haihuwa, sai je wajen shi, sai yake tambaya cewa da Allah an mai haihuwa ne yake so a taimaka masa da abin suna. Saboda haka sai ya ce, ba matsala, ya dawo wajen ladan. Ya zo wajen ladan idan ya dawo. Saboda haka sai ya ɗauki 200,000 sai ya ba ladan, ya ce, idan talakan nan ya zo a bashi, a ɗan yi suna, a ɗan yi biki abin nan da walima da sauransu. Saboda haka shi kuma ladan da ya tashi kawai da talakan nan ya zo, sai ya ba shi 18,000. Wallahi wannan ma cikin jihohin North West ɗin nan ne. Saboda haka sai ya ba shi 18,000. Don haka shi kuma akwai alamar cewa talakan, saboda tsananin talaucinsa, akwai alamun da suke nuna 18,000 ɗin ma bai taɓa riƙe ta ba. Saboda haka ya je wajen gwamna yana karkarwa, ya ce, ya ga sako ya goge. Sai gwamna ya ce, nawa ya baka? Sai ya ce, wallahi 18,000 ya bani. Sai ya ce, to kaje ka ce na ce ya kara. Ala kulli hal, idan ina ba ku labarai irin wannan, suna da yawa. Duka wannan ka kumanta, muna ƙarƙashin wal aklu biddin, duk yana daga cikin wal aklu biddin, duk yana daga cikin ci da addini. Saboda haka kun ga ya fito da niyya ta salaha da sauransu. Kaga yanzu 18,000 ina ga kamar 9% ma ya bashi. To kaga su 'yan siyasan ma da suke sata sosai, in zai yi aiki aƙalla ya raba gida biyu, ya ci rabi ya aiki da rabi. Kama shi ladan kaga 9% ya bashi, ya bashi 20,000 ma ya bashi 10%, sai ya bashi abin da bai wuce 9% ba. Ala kulli hal, wannan misalan daga cikin dalilan da nake gaya muku shi ne, yana daga cikin sirrarrakan da ya sa 'yan siyasa suka raina malamai. Yanzu za a ga malami idan ya, shi ne dalilin da ya sa na ce muku malamai suna buƙatar siffofi guda biyu, da wanne da wanne? Amma na ce muku wanne ne ya fi muhimmanci? wadatar zuci saboda ko yana da sana'a idan ya zamanto Allah madaukakin sarki yayi masa budurwar zuciya yana hange hange yana buƙatar ya zamanto cewa yana so a dinga kai ƴaƴan shi a fijo da manyan motoci ko kuma ya zamanto yana burge shi matar gwamnati kirawo shi je yana mata fatawa a wannan dinta duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo mutuncin malami ya zuci shi yasa kaga Imam Malik da ya rubuta muwaddarsa bayan ya kammala rubuta muwadda sai ya zamanto Harun Rashid sai ya kira shi ya ce zo ya koya wa ƴaƴansa muwadda Ma'mun da kuma Al-Amin me yace maza me ya gaya masa waya da ce al-ilmu yuta yace gaskiya yace ilimi zuwa masa ake ba zuwa yake da kansu suka taso suka zo gida to yanzu a cikin mu mutane nawa ne za a kira sibila a ce su je su dinga yi wa ƴaƴan shugaban kasa darasi ko kuma a kira su gidan gwamnatin wata jiha a ce su je su yi kaza ba su je ba shi yasa ya kaga kana koya musu suna maka kallon banza sannan kuma daga cikin abin da zai baka mamaki shine kaga malami yana zuwa wajen mai kuɗi ko ɗan siyasa yana durƙusar da kanshi saboda ya bashi kujerar umara kuma ya je umara ya kusa goma kaga wannan rashin sanin ciwon kai na farko dai kai ba umara farilla zaka ce ba ta sunna ce balle ka ce baka taɓa zuwa ba a malikiya ma umara har abada ma ba farilla ba ce saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa don haka malami yana da buƙatar wadatar zuci shi yasa malamai magabata kamar yadda Bakar Abu Zaid ya kawo a cikin littafinsa Hilyatu Talibul Ilm malamai magabata sun kasance suna koya wa yaransu waƙar Ali ibn Abdul Aziz Jurjani suna umartar su su haddace ta mu ma lokacin da muka je muna Level 1 a Madina sai da wani daga cikin siniyoyin mu ya sa muka haddace ta duk da na manta wasu baitukan a ciki yanzu shekara 17 2002 farko-farkon 2000 a tsakiyar 2002 amma dai ina tuna wasu baituka a ci yana cewa ya quluna li fi kan ibadun wa innama ra'aw rajulan am mawdi'u dhulli ajama yake cewa suna gani na wai suna cewa ni mutum ne mai yumkewa mai janye kanshi yace a'a sun ga dai mutumin da duk gurin wulakanci ba a gani shi yace wa ma kullu bar illaha li yastafizuni wala kullu man laqaitu ardahu mun'ima yace ba duk walƙiyar da ta walƙace take burge ni ba ba duk kuma mutumin da na ganshi nake zaton zai ni'imta ni ba yace walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufusi la'uzima yace inda masu ilimi sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su inda sun girmama ilimin a zuciyarsu to da an girmama ilimin yace walam abtazil khidmatal ilmi li akhduma man laqaitu lakin li ukhtama yace ai ni ban je na ilimi na wai dan ne wa wani hidima ba yace ni ma na yi ilimi ne domin ya zamanto cewa an min hidima ala kulli hal akwai bambanci tsakanin girman kai da kuma girmama kai shi girman kai rawanin tsiya ne shi kuma girmama kai sifa ce wacce ake so malami da kuma ɗalibi ya zamanto yana siffanta shi ba wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka fiye da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya baka ilimi shi yasa kun ga hatta annabi Adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kaga da yace zai sanya halitta a bayan ƙasa su kuma ya zamanto suka yi ta complain akan cewa zai zamanto cewa ya sanya wanda za su yi banna a bayan ƙasa Allah ya ce ni na san abin da ba ku sani kaga da ya tashi zai zamanto cewa ya fifita wannan halitta sai ya fifita ta da ilimi kamar yadda yake cewa wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika ya sanar da shi sunayen abubuwa duka kamar yadda muhalli yake cewa tafsirul jalalain hatta al-qas'ata wal qisaya Allah ya sanar da shi sunan babbar ƙwarya da ƙaramar ƙwarya wal faswata wal fusayya me ma'anar wal faswata wal fusayya ha me kenan walfaswata walfusayya. Na kace me a ba dai saka iska ba, ba shi ya koya mai ba, ai wannan aiki ne. Ma'ana saboda ka san mubalaga na cewa Allah ya sanar da shi sunayen komai, yace maka walfaswata walfusayya, ma'ana Allah ya sanar da shi sunan babbar tusa da karamar tusa, shine ma'anar walfaswata walfusayya. Ala kulli hal, kar mutun ya taba jin dan yayi ilimin addini shi makaskanci ne. Mutun ya dauka cewa yana kan gadan annabawa, kuma ba wanda Allah yayi wani ima fiye da kanshi. Hatta wanda yayi boko, in dai kai ilimin addini da kyau, ba zai fita wayewa ba. Saboda za ka wani abin da ƴan bokon suke takama sun gano kwanan nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam tunci ne ya faɗa a cikin hadisi. Ala kulli hal, babban abin da mutum yake bukata in ya zama malami, ya zama yana da wadatar zuciya, yana da rayuwa ɗan kaɗan. Kun ga yanzu Imam al-Bukhari kamar yadda aka faɗa a kissar shi, yana cikin tafiya ne fa, kawai ya zamanto wani mutum ya ga kuɗin da yake tafiya da shi sai ya ce an mai sani. Imam al-Bukhari zai tafi neman ilimin hadisi, da zai je neman ilimin hadisi ya ga cewa idan ya bari wannan barawa ya ce ya kala mai sata, za a iya rusa duk abin da ya je nemowa, ya dauki kuɗin duka ya je fasawa. Saboda haka da aka zo ana caji ana dutubawa, sai ya zamanto barawan bai ga ya ga ba samu a wajen Imam al-Bukhari ba, sai yake tambayarsa menene abin da ya faru, sai ce ai ga abin da ya faru, ya fahimci abin da yake nufi, da aka ce sai ya jefar da kuɗin. Ala kulli hal, idan ka karanta rayuwar magabata na gari, za ka ga irin yadda suka gwarmaya. Imam al-Bukhari kamar yadda yake faɗa, ya taɓa cin ciyawa a hanyar neman ilimi, ya taɓa zama tsirara a hanyar neman ilimi. In ka karanta tarihin su, sun ci bola. Ibn al-Jawzi wanda ya rasu a shekara ta 597 a cikin littafin Sayyidul Khatir, ya yi bayanin irin yadda yake zuwa yana tsoma waina a cikin ruwa yana ci, saboda tsananin ta bushe ga kuma tsananin talauci. Wannan shi ne abin da ya kamata malami ya san. Kuma duk lokacin da malami ya zamanto koyaushe yana saka manyan kaya, yana hawa katuwar mota, yawa za a ga darajar malaman malantar ma tana tafiya. Ala kulli hal, in mutum yana da hali, ba a hana ya zamanto yana amfani da kuɗinsa ba, amma dai irin yadda wasu malaman suke, kaga mutum ya ɗebo wa kansa duk tafsiri duk rana, kullum sai ya sa shadda ta gani ta faɗa, kullum sai ya fito a siffar da ba za a raina shi ba, filan babu laifi. Amma dai wannan ba shi ne babban makasudi ba, saboda riya za ta iya shiga ciki, sannan kuma na biyu yana daga ciki, na biyu shi ma daga cikin abin da wannan abin yake shigarwa shi ne zai iya jawo maka ya zamanto da'awarka ta zama commercial. Za a ga yanzu misali akwai waɗanda suke karantarwa, da'awarsu ta zama commercial, idan zai zo karatu sai ya tsara abin da za a ba shi, sai an tura mai da 100,000 ko 200,000 ko 300,000 kafin ya zo. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke taɓa ikhlasi, kuma zai iya shiga cikin wal'aklu biddin, saboda asali ana koyar da addini ne saboda Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Saboda haka duk abin da ake neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala asali, to ya zamanto cewa mutum ya yi shi don Allah. Ala kulli hal, ba laifi ba ne idan mutum ya je lakca ko ya je karatu aka ba shi wani abu, amma dai gaskiyar lamari akwai alamar tambaya malami ya zamanto cewa idan zai zo wa'azi sai ya sa wani abu an tura masa, sai ya zama da shi sharadi. Saboda na farko za a gagara neman shi, tunda kowa idan zai kirawo shi zai gaban shi zai iya faduwa, idan ya tuna yawan kuɗin kuma zai iya hakura da shi, sannan kuma shi ma zai iya taɓa ikhlasinsa. Allah ya ba mu sa'a. Sai ce wata akhiru salati, ko an auqati hada, kuma jinkirta sallah daga lokacinta. Kamar yadda muka sani, sallah tana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske wanda ya kamata ya zamanto cewa mutum ya kula da ita. Ba wani abu da ya fi muhimmanci fiye da sallah bayan kalmar shahada. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Bambancin da yake tsakanin mu da kafirai shine sallah, kaga duk wanda ya bar sallah to kawai ya kafirci. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sala, kamar yadda Shaqiq bin Salama ya rawaito yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la yarawna shay'an tarku kufrun illa sala. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tafi akan cewa sun yi ijma'i ba wani abu da suke ganin shi kafirci ne sai sallah, sai barin sallah. Da haka ita ce in ka batta ka kafirta. Ala kulli hal, yana daga cikin alamomin da ake gane cikakken musulmi shine sallah. Akwai wani daga cikin manya-manyan malaman usulul fiqi, ɗalibansa suka yi kwantan baya sallah, sai suka ɗiga tawada a tafin ƙafar shi yana bacci. Bayan kwana uku suka zo suka ga tawadar mai tana. Ala kulli hal, sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kiyaye sallar jami'i kamar yadda ya zo a hadisin ɗaya daga cikinsu yana cewa na kan ga ɗaya daga cikinmu ana zuwa da shi yuhada bainar rajulaini, ya sa hannunsa akan mutane biyu bai da lafiya saboda ba zai iya tafiya, haka za a taho da shi har sai ya kama kusa har ɗaya da shi a sau. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal, yana da tsananin amfani da kuma mahimmanci mu gane cewa lallai kiyaye sallah yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci, yana daga cikin abubuwan da ya kamata a himmantu zuwa gare su. Lallai mutum ya sani cewa shi ne farkon abin da za a yi masa hisabi ranar alkiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Saboda haka kiyaye sallah yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna cikin musuluncin mutum. Shi yasa malam ya kawo ta cikin abubuwan da basu halatta a wajen malamai. Idan mutum yana wucar da sallah daga lokacin, iya wannan ma zai iya jawowa ya zamanto ya fita daga musulunci in yana maimaita haka. Don haka idan mutum yana yin sallah ba a lokacinta ba, alama ce da take nuna zai samu matsaloli a rayuwar shi. Na taɓa zama da wani ɗan siyasa, su ɗaya yake yin sallah, ma'ana idan ya zo asuba to zai faro daga azahar ɗin jiya, ya yi azahar, ya yi la'asar, ya yi magarba, ya yi isha, sai ya yi asuba yau. Gobe ma haka zai so ɗaya kawai in yi wannan, kuma gaba ɗaya sallolin ba sa ci mai minti goma ya kammala. Ala kulli hal, yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske mutum ya yi kokari sana'arsa da neman abincinsa kar su dinga cin karo da lokacin sallar shi. Idan yana da sana'a ko yana da wani abu, kar wannan ya sa ya bar sallar shi. Shi yasa kaga tsarin da Saudiya suke da shi yana da matukar mahimmanci, duk da yanzu suna so a canza. Indai aka kira sallah, kowa dole ya rufe shagon shi har gidan mai. Indai ka ji an kira sallah to ko gidan mai ma ba za ka je ka same su. Muna can akwai wasu gidajen mai guda biyu a Jidda da aka kira sallah suka sai da mai aka rufe su, aka kwace lasisin su. To amma yadda za ka san ƴan adam ƴan adam ne, mun sha gani a Madina za a ga wasu idan suka fulla shagon sai su shige ciki ba fi sallar ba, wallahi da yawa sai an gama sallah sai ya buɗe yana ciki. Ala kulli hal, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. an yi sabani idan mutum ya ji kiran sallah bai da wani kyakkyawan uzuri yin ta haka kama shin daga baya za a yi sallar sa akwai malaman da suke ganin za a yi sawa saboda ko wani hadisi wanda wasu malaman sun raunana shi ma wasu sun yi ki da shi man sami annida falam yujib fala salata lahu illa min udhri duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa wannan kiran sallah ba to ba shi da sallah sai dai idan yana da wani udhri dan haka yana da kyau mutum ya dage yayi kokari wajen yin sallah kan lokaci sai da bin musayyib yana cewa ba taɓa yin kiran sallah ba wajen shekara 50 face yana masallaci ya ce kuma shekarar 50 bai taɓa ganin ƙeyar wani ba me yake nufi yana tawagawa bai taɓa ganin ƙeyar wani ba ina wannan wani dama ya ce sai dai ta yi makila kuma shi ne neman ɗin ya ce dai bai taɓa ganin ƙeyar wani ba akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi ina ga Yahya bin Ma'in an ce ko guduma ya ɗaga zai buga in dai aka kira sallah to ba zai ƙara sani ma yanzu a gaji wa aka gama sallah sai ka ga wani lokacin rabin masallacin ma duk suna rama sallah ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa rayuwarmu ta kawo gaba ta albarkacce ta bambanta su suna ganin kiran sallah ana yi ne don ga kwalallu na ga bai kamata ma a ce sai an kira sallah lafiya lura ba ya kamata a ce asali kafin a kiran sallah kana masallaci don haka ga rayuwarmu kai ragowa ina fata mun fahimta saboda haka yin sallah akan lokacin ke yana da muhimmanci sai ce wala hillu lahu subatu fasikin ko da gairi darura ko wala mujalasatu li gairi darura ko baya halatta ga mutum ya abokanci fasiki ko ya zauna da shi sai idan akwai wata larura ala kulli hal abin da yasa ni ahalari ya faɗi wannan shine saboda aboki yana da tasiri a rayuwar abokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa matsalu jalisu sali misalin aboki na gari yace kaman misalin wanda yake zama da misi da turare ko ka koya goga ma ko ka ji kanshi ko kuma ka tsaya misalin wanda yake zama da abokin banza kamar misalin wanda yake zama da makeri ko ya kona ka ko kuma juwarin gawayi ala kulli hal aboki yana da tasiri a rayuwa shi yasa wani daga cikin mawaƙan Laraba yake cewa la tashabil kaslana fi halati kam salihin bi fasadi akhar yafsud adwal balid ila al jalid sayatu الجمر يوضع في الرمادي يخبط كده كي أبو تا يكسال اللي أكون إرمال سبو ده ديوا متم بنزا إذن يهد إذا متم كيركي أنا ميتاسي كما إذا متم بنزا يتشي ده إيتي ينا إيا إيوا واندي كمي بوكاري تاسي يتشي باكا غني yanzu idan da za ka ɗauki garwashi ka saka a cikin toka ba wani lokaci shi ma sai ya zama toka shi yasa wani ya ce idan kun tafi kaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatar da ma'ar raki anil mar'i la tas'al masal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yahtaji idan ka kasance a cikin mutane to kai abota da zababbe daga cikin su, kada kai abota da halakakke sai ku halaka tare. In kana so ka san wane ne mutum, to ka tambayi wane ne abokinsa, saboda kowa yana abota ne, yana kama ne da abokinsa. A cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari abin da zai faru ranar alkiyama. Wa yawma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yaqulu ya laitani lam attakhidh ya laitani takhassu ma'a ar-rasuli sabila ko ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Zai dinga cewa ina ma da ban saki wani a matsayin aboki ba. Laqad aqallani an dhiki. Ya batatte ni ko ba shi da amfani a lokacin. Shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Mutum yana kan hanya da kuma tsarin abokinsa, dan haka ya duba ya ga wa zai yi abota da shi. A suratul safat Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yan aljanna bayan shiga aljanna an natsa za a fara yi. Qala qa'ilun minhum inni kana li ina da wani aboki kuwa yaqulu a innaka lamina al-musaddiqin. Yanzu kai ka yadda cewa wannan abin da aka zo da shi gaskiya ne. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Za a dawo da mu yanzu bayan mun mutu mun radadage. Sai ce to ko dai za ku dan leka ne mu gani. Mai jalalai ne ya ce sai su ce su ba za su leka ba. Fattala farawo fi sawa'il jayyib. Shi sai ya leka sai ya gan shi a cikin azaba. Alakallahi in kita la turi. Shi wallahi saura ka dan nima ka halakar da ni. In ban da ni'imar Ubangiji na la kuntu minal mu'adzabin. Ni ma da na kasance cikin waɗanda za a yi wa azaba. Ala kulli hal, musamman waɗanda suke da yara, yana da kyau ya zamanto mutum ya dinga kallon da suwaye yaransa suke koyi, suwaye yaransa suke cakuɗuwa da su. Saboda me? Saboda idan yaranka suna cakuɗuwa da mutanen banza, ka musu yi. Ina fatan kun fahimta. Ala kulli hal, yana da tsananin mahimmancin gaske mu gane mahimmancin zama da mutanen kirki. Kun ga wannan mutumin da ya kashe rai ɗari ya je wajen wani malami ya ce ko yana da tuba. Malamin cewa ya da shi ya yi hijira daga ƙasar da ya zamanto cewa take ta mutanen banza zuwa ƙasar mutanen kirki. Na haka da ya je sai ya zamanto cewa ya mutu a hanya. Sai mala'iku rahama suka ce nasu ne, mala'ikun azaba ma suka ce nasu. Sai aka gwada, sai aka ganshi ya fi kusa da sai Allah madaukakin sarki yana so ya mai rahama. Sai ya ce kowace ta sai ce kasar rahama ta matso, kasar azaba kuma ta yi nisa. Da gwada ga ya fi kusa da kasar rahama sai Allah ya mai gafara. To kaga wannan yake nuna maka cewa zama da mutanen kirki yana da matukar amfani, yana kuma da matukar tasiri. Don haka shi yasa malam yace sai dai inda larura aiki ya hada ku ba ya ce za ku. Kuma matsalar in kana zama da mutumin banza yau da gobe tun yana aikata zunubi kana ganin ba komai bane sai ka saba. Lokacin muna sakandare akwai wasu da muka yi makotaka da su mazinata, akwai waɗanda na sani ba masu gadi ne na wani gida amma masinata ne, akwai waɗanda na sani suna tare da su layi ba sa zina mai da suka koya musu. Allah ya musu rahama. Sai daga cikin sun mutu. Akwai wata yarinya mai gora da suke zuwa su wuce da ita, sai ka ga mutum biyar mutum shida sun tsari da ita a lokaci guda a ɗakin mai gadi. So galibi in kana zama da mutanen banza wannan yana taimakawa wajen zunubi ka dinga ganin sa ba zunubi ba. Dan haka shine dalilin da yasa nisan sa su yake da amfani. Allah ya bamu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so. Bismillah, kira sallah. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, Allah ya saka da alheri. Tambaya ta ita ce ƙarin bayani akan wane ne fasik. A wajen malaman hadisi wanda suke cewa fasiki shine alladhi yartakibul kabira wa yusirru ala saghair wa yatruku wa yaf'alu ma yakhullu bil muru'a. Alladhi yartakibul kaba'ir wa yusirru ala saghair wa yaf'alu ma yakhullu bil muru'a. Shine rukunai uku na fasiki wanda yake aikata manyan zunubai. Ana lokaci yana ƙarya, lokaci zai iya yin zina ko wani abu daga cikin manyan zunubai. Ya ƙarya ma babban zunubi. In aka ce babban zunubi a wajen malaman musulunci shine duk zunubin da aka la'anci wanda ya yi ko aka sa mai haddi a duniya ko kuma akwai azaba a lahira, shi ake kira babban zunubi. Na biyu shine ya zama yana yawan aikata ƙananan zunubai. Su manyan zunubai lokaci yake aikata, sannan kuma ƙananan zunubai ya zama to yana aikata su lokaci. Ƙananan zunubai yana yin su koyaushe, su kuma manyan zunubai yana yin su lokaci, sannan yana yin abubuwan da suke taɓa mutunci. Abubuwan da suke taɓa mutunci ya danganta da al'adar guri. Ya danganta. Gurin da kake zaune shi ne zai nuna wannan abun yana taɓa mutunci ko ba ya taɓa mutunci. Kaga yanzu a nan sa jeans da tsukewa na gayu ne ko? Yanzu da zan sa jeans da tsuke da zo in hau wannan kujera wasu ba za su zauna. Kaga al'ada ce. Amma a America ne ko a Sierra Leone limamin juma'a ma yana iya tsukewa ya hau ya huɗu ba. Kuma alkabara lokacin da yake yi. Saboda kaga ya bambanta da yanayin guri. Yanzu a Indonesia yana daga cikin rashin mutunci ka ɗora hannunka a kan kafaɗan mutum zai buge maka hannu. Waɗanda muka zauna da su a Senegal kuma yana daga cikin aibi ka tambayi mutum sunan matan shi. Amma munan ba wani abu ba komai. Abokinka wannan fa ina gaya muku har abokai ka tambaye shi sunan matan shi. Amma nan kuwa za mu iya zuwa da kai gidana ma matata in ce zo ku gaisa ta wuce da niƙabanta. Amma su a can wallahi sunan matan ma ka tambaya matsala ne. Akwai wani da muke aji ɗaya da shi. Muna aji ɗaya da shi a Madina ya riga mu yin aure tun yana level 2 aka mai aure. Wata rana muna hira to ya batta a can. Muna hira sai nake tambayar shi ya yi aure, na ce masha Allah ka yi aure, ce na ce to ya sunanta. Bai gaya min ba wani ƙara tambayar sai ran shi ya ɓaci. Ya ce mun ai su kwata-kwata a can ba a yi suna. So kaga wannan al'ada ita take determinant ɗin menene yake taɓa mutunci. Cin abinci a kan hanya yana daga cikin abubuwan da a gurare da yawa yana zubowa da mutum mutunci. Mu yanzu kamar mu da muke mutanen ƙauye a farko da muka taso, in dai babanka yana awo za a iya hana ka mace in ka je neman aure. Wallahi in dai aka je ka je neman aure aka ce baban shi awo yake, mana ba a iya noma abin da zai ci a shekara, to za a iya hana ka. Kaga wannan a wajensu yana taɓa mutuncin mutum a ce mutum yana awo. Amma a wajen 'yan birni su kuma yin awon shi ne fashion. tunda su ba a nuni. Ina fatan kuna fahimta. So ala kulli hal wannan sune rukunai uku na fasiki, ya zama yana aikata manyan zinubai lokaci lokaci, ya zamanto kuma da'iman yana aikata kananan zinubai, sannan kuma yana aikata abin da zai taba mutunci shi. Kamar yadda nake maimaita muku, taba abin da zai taba mutuncin mutum yana da alaka da inda yake rayuwa. Yawwa, wasu abubuwan ba matsala bane. So zaka dinga gani yanzu ayi hakuri. Nayi abin nan, na zauna na ina zuwa ina yin karatu a Sokoto. Yanzu a Sokoto kebbi da sauransu, wata maganar da wani zai lamfada maka ita, to in anan ne sai ka kai mai kutufo. Amma su ba matsala, ba matsala. Ko ba haka bane? Ko ba ku zauna da su ba? Ku yi hakuri amma Sokoto inda su. So ala kulli hal, da yanayin tsarin gurinsu haka yake. Malam, wacce yanayi majinyaci, wacce yanayin majina ce take karya alwala? Ban taɓa sanin an ce majira tana karya alwala ba. Amma dai muna dab da shiga kitabun tahara, ba su nufin tahara ba. Insha Allah, ila cikin karatun sati mai zuwa ma, ila kuma ya zamanto tunda muna da alwala wani bara ina jin sati mai zuwa, ba mamaki ba za mu shiga ba, amma ila mu shiga. Malam, mukan shiga practical tun daga karfe 2 zuwa karfe 5, kuma malam ba a barin mu fita mi sallah. To malam, mu ma da laifi akan hakan, shin ya halatta mu yi ta kafin mu shiga practical din? Allah ya saka da alheri. Ash-Shaykhul Faqih a cikin littafin sa Farallan Sallah guda nawa yace? Gudana a Shekul Fakihu ya ce Farallan Sallah 15 ko? Awwalu ha? Dukuli lokaci ko? Yawo, shigar lokaci. Ala kulli hal, inda ba mutum kasaru yake ba, kamar ɗalibin da ya taho daga nesa, kuma bai yi niyyar ya zauna zama mai tsawo ba, to asali bai halatta ya yi sallah kafin lokacinta ba. Asar ka lokacin azhar bai halatta ba, saboda yana daga cikin qawa'id na fiqhin malaman musulunci, suna cewa la yajuzu taqdimul ibadati qabla sababiha wa yajuzu qabla shartiha. Bai halatta a gabatar da ibada kafin sababinta ba. So sababin sallah shine shigar lokaci. Shi yasa kuma kuka ga Shekul Faqih ya ce dukulul waqti ko? Kun san Shekul Faqih ko? Waye Shekul Faqih? Wanda yayi wannan littafi? Kawai ba san wanda yayi littafin ba. Ko akwai wanda ya sani? Ba wanda ya san sunan shi. Kenan dai ƙarin Shekul Faqih. Malam masani ya faɗa. So ala kulli hal, ba za ku yi sallah ba sai dai tunda ba yadda za ku iya, sai ku bari idan kun fito sai ku yi, saboda karfe 5 ma yana nan a cikin lokacin sallar la'asar, in dai karfe 5 ne. Ko lokacin da ake sallar la'asar ne 5:30, still dai ana nan a cikin lokacinta. Ina fatan mun fahimci. Malam, dan Allah, ina so a ƙara mun bayani game da karatun mamu na Fatiha a bayan liman. Ya nemi kama yi tambayar rana ya ce ko? Ko ba haka ba ne? Ku gani muka karatun rana ya ce insha Allah ta'ala. Bari mu ɗan bawa ko mutum biyu ku si da baki sai mu sha ba Fatiha. Na'am baba. Kace me yake zuwa mai? Na ji farkon tambayar. Ba ka ɗaga murya ba, amma dai na ɗan fahimci abin a dukkan. In dai bacci ne ya kama shi bai iya zuwa ba, Allah ba zai kama shi ba da bacci. Rufi alƙalamu an zalasaki, an ɗauki alƙalami a kan mutum, daga ciki kuma akwai amin na'im hatta sekta. So inda bacci ne sai dai inda ganganye dan gaskiya wasu suna da matsala. Zaka ga in sallah ce zai iya shiri ta yi bacci, amma inda yana da wani abu muhimmi to zai iya tashi. Akwai wasu mutum biyu da muka yi karatu da su a Madina. Daya baya sa agogo irin munabbi din nan da zai tashe shi. Na mai magana nace ya dinga samane shi a sabai ba sa sawa. Saboda kawai ka bari Allah ya tashe ka shikenan. Kawai in Allah ya tashe ka ka tashi. Amma a zamanin sabai su ba sa sawa. Kawai baccin su suke. To kaga wannan tawili ne saboda in yana da abu muhimmi zai sa abin da zai tashe shi. So mutum ya san yana da magagin bacci kiran sallah ba zai tashe shi ba ba laifi idan ya sa. Sannan akwai wani shi ma da wani dan Sierra Leone shi ma da muka karatu tare da shi. Blog din mu daya shi ma da yawa wajen biyar sai in ganshi yana alwalan la'asa. Nace to ai akai haka ai ce wallahi shi yana yin bacci rana ne. Nace to me dalili da ba za ka tashi ba ce ai Allah ya dauki alƙalami. Saboda haka an dauki alƙalami ga mai bacci. Da haka ba shi da matsala. To kuma inda zai zama yana da wani uzuri na musamman haƙƙa ilulan ma ba zai ba. In ma kuma zai yi to zai saita yadda ba za ta taɓa al'amuransa muhimmai ba. So wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa muhimmai wanda ya kamata gaskiya mu lura da su. Na'am. Na'am. Sawa. To na ba wani cikin izini bari. Ya ce malami ne yana da ɗan ƙaramin ƙarfi ya halatta ya ci bashi. Malami ɗaya ne da kowa ya halatta ya ci bashi mana amma gwargwadon iyawan shi kai ya ci bashi yadda mutuncin shi zai zuri. Saboda idan ya zamanto yana cin bashi sama da samunsa to mutuncin shi zai iya zubewa. Zan fi mamaki sosai bayanan da na muku akan malamai wajen al'aklu bikin. Wato mu da yake a can inda muka yi karatu da kuma nan ma musamman dai a can ganin manya baya mana wahala. Mun yi hira da gwamnoni biyu a nan na ƙara gane bambancin ilimi da rashin ilimi. Duk gwamnonin arewa ne amma ɗaya ya fi ɗaya ilimi. Ɗaya na tambaye shi na ce masa da kawo mulki ya kaga malamai. Ya ce kayi mulki shekara takwas ya kaga malamai. Sai ya ce mun to wallahi shi da ya fahimci malamai shi ne kamar ragowar mutane. Akwai na kirki akwai na banza. To maganar shi ta burge. Sai wani gwamna shi ma muna da wani akwai wani abin nan da muke da shi. Muna da wani wata laima da muke da ita ta yi wa manya-manyan mutane wa'azi. Na daɗe ni nake jagorantar ta. So manyan mutane in suka zo muna iya zuwa musu wa'azi. Su shugaban senate su mataimakin shugaban ƙasa. Na da duk mun taɓa zuwa mun musu wa'azi. To akwai wani gwamna shi ma da muka taɓa gayyata su office ɗinmu. Muka je a mai wa'azi Balarabe mai wa'azi mai tarjama. Mu ma mu ɗanyi namu ƙarin bayani. To shi ma na tambaye shi na ce masa nake tambayar shi na suna da ordinary ɗinsa na ce masa kai kuma da ka zama malami da ka zama da kai mulki ya kuka samu malamai. Sai ya ce aini duk malaman jihanmu shi ordinary ɗin nasa ko mai magana da yawunsa ya ce duk malaman jihanmu ba na ganin mutuncinsu. Sai na ce masa a ina ga ka'ai kuɗin goro. Sai gwamnan ya ɗan ja masa birki ya ce gaskiya ba duka ba ne. To haka wani shi ma wani farm sec a gabanmu Aminu ya zo yana cewa shi duk malaman jihar su baya ganin mutuncinsu. Saboda ya ce ai da daddare yake zuwa yana kai wa wasu kuɗi. Kaga duk me ya ja wannan shi ne rashin wadatar zuciyar wasu. Wannan kuma yana daga cikin dalilan da ya jawo ya zamanto cewa malaman da suka fi na yanzu daraja idan gwamnati da kuma mutane. Har yanzu ma akwai na Allah. Wannan kuma ita ce magana ta gaskiya. daga shi yasa wannan ka'idar da Imam Malik ya bayar ita ce ka'ida muhimmiya wacce ya kamata malami in zai iya ya dinga amfani da ita al-ilmu yu'ta wa la ya'ti gwamna ya kira ka ko shugaban kasa ko wani ya kira ka da niyyar ka dinga zuwa gidan shi kana koya mai karatu ko dai ai wata makaranta da za a da tsakiya ko kuma ya zamanto a su dinga zuwa gidanka akwai wahala sosai kai haka amma in kai haka shine zai rike martabarka so kamar yadda na gaya muku a baya shine mutun ya dinga dauka cewa ni'imar da Allah ya masa ta ilimi ba wata ni'ima da ta fice a duniya amma babban abin da zai taimaka maka shine ya zamanto kana da wadatar zuci kun ga Fudail bin Iyad ba fa abincin da za a ci amma Haruna Rashid zai bashi kudi yake ansa gara talauci da wannan da ya zubar da kiwon shi kuma ba shi ya roka ba to amma yanzu misali zaka je misali mutum yana shugaba ko yana wani abu zaka je ka kai mai bukatarka akwai wani lokaci da na taba zuwa wajen wasu malamai da suka je haji ya je haji wasu masu kudi ne suke kai shi dama haji da umara ya ki yadda ya hakura da umarar da ya je guda ɗaya da hajin da ya je guda ɗaya annabi ma so ɗaya haji sai an Imam Malik ma so ɗaya haji amma shi bai yadda ba wallahi malam yana musu wa'azi gaba ɗaya kallon banza suke mai yana wa'azi suna mai kallon banza ala kulli hal wannan abin da na faɗa ina fata insha Allah malaman da ɗaliban ilimi duka zai kai zuwa gare su kuma na san insha Allah ta'ala zai yi amfani amma dai ala kulli hal mutum yana da bukatar ya daraja kanshi a matsayin shi na malami yana bukatar ya kimanta kanshi babban abin da kuma yafi kamata ina yawan maimaita muku wannan shine mutum ya zama yana da wadatar zuci idan 20,000 kake da ita a wata ko 30,000 kake dauka a matsayin ka na anakallahu ya zama wannan abin da kake dauka ka san yadda zaka iya yi da shi idan wani ya kawo maka ba tare da ka roke shi ba to babu laifi amma kai ka je ka zubar da kimarka ka roke shi kuskure ne ko yanzu ka ga misali a wani kawai ya zamanto ya saba kawai duk shekara sai ya tura ka umara ka mai addu'a fa yadda za a yi ga kimarka akwai lokacin da a muna Madina muna karatu ina ga 2010 ne ko 10 ko 11 sai wani mataimakin gwamna ya zo sai ya ce min da Allah yana so dan je za a daraka shi ziyara ni ce to ba matsala mu je kuma tafi muna hira muna hira sai na ga wani mutum a kusa da shi sai nake tambaye shi nace malam kai ba yace suna na wani yace ina yi wa excellency tafsiri ne to yanzu ma mun zo daidai wata aya ne shine yace ya kamata tunda an zo aya kaza zo ai umara a gode wa Allah muka je Uhud ziyara dusan Uhud shikenan muna tare da excellency muna dan hira muna dan tattaunawa sai ya ce mun ya Allah dan yi wa malam magana yana son magana da shi sai na dan yi mai nuni daga nesa saboda muna dan nisa da shi sai na mai nuni cewa ana son ganin shi ana ban je ba gaskiya na mai nuni wallahi sai ya rubo da gudu to yana ai malam kana yi wa mutum tafsiri ya kira ka rubo da gudu sai na za a yi ji tafsirin ba zai yi ba ya ji tafsiri wannan shine abin da yake faruwa wallahi ni da ya ake ni ban je ba nuni kawai ne wa malamin na nuna masa na ce gashi ana magana wallahi shi kuma sai ya rubo da gudu to yana ayoyin su fassaro wannan yana daga cikin abubuwan da suke faruwa shi yasa za ku ga da muka zo wal aqlu biki wani zai iya cewa malamai manya ne bai kamata a taba su ba amma dai akwai gyaran da muke bukata a matsayin mu na masu karantarwa da kuskure wanda muke bukata ya zamanto mun yi wa kanmu sannan kuma daga cikin manyan abubuwan da ya kamata mu shine mu dinga daukar yanayin rayuwar magabata malamai mu dinga karantawa mu ga irin yadda suka hakura da talauci da irin yadda suka hakura da wulakanci kamar yadda na jawo muku malaman da sarakuna da shugabanni su ne suke zuwa wajen su kun ga kissar da na ba ku yanzu Haruna Rashid ya akai zuwa suka ko shi yaje shine ya dinga bin gidajen malamai yana zuwa su mai wa'azi kun gani shi kuma wancan cewa yake yi sarkin garin su ma yana yawan neman ya ganshi amma su ɗaya ke ba shi dama ya ganshi a shekara. Mana har gwamna da shugaban ƙasa ma an sun nemi su ganshi baya ba su dama. Kamar yanzu haka yau ka ga malamai kaza a wajen gwamna, yau ka ga malamai kaza a wajen shugaban ƙasa, yau ka ga malamai, to wallahi ba zai raina ku ba. Allah ya ba mu dace. Ni ma kuma ma uban Rayonas. Duk da wani ba ku taɓa gani na ba, amma dai ban ce muku ni ma uban Rayonas ba, amma dai ina fatan Allah ya sanya mu daga cikin magabatan saboda ilimin mai kima. Na ta ƙarshe. An gama? To Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so.
Ba wani. 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 Ba wani.